Da rashin tayi akan bar araha, haka ne. Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Ana batun kasafin kuɗi, ana kuma jaddada saka jari da sukuk da wasu hanyoyi domin a taimaki kasafin. To ya za a yi hakan? Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata, sukuk yana nufin cin bashi ko saka jari a tsarin musulunci. Bakinmu Adamu Mu'azumu Dibo, Yishau Aliyu da Sani Aliyu Dutsunma za su fadakar da mu a firarsu da Madina Dauda, wakilin murar Amurka da ke Abuja.
Bari zo ga Yishau, tattalin arziki, akwai makarantu daban-daban, akwai classical, akwai neoclassical, akwai Keynesians, akwai monetary. To duk waɗannan karatu daban. Abinda duk muke magana shi kasafin kuɗi, da yanda ake gabatar da kasafin kuɗi. Abinda Alhaji Sani yake faɗa game da kasafin kuɗi da ciwo bashi, wannan yana nan. Wannan amma abinda shi Alhaji Madibo yake magana, ciwo bashin yana nan. To sai mu koma kasafin kuɗin. Kasafin kuɗin an gina shi ne a kamar da na fara cewa akan medium term expenditure framework. Shi kuma an gina shi ne akan fiscal responsibility. Fiscal responsibility act din nan yana magana ne akan yanda gwamnati za ta shirya tsare-tsaren ta da yanda za ta samu kuɗaɗenta. To abinda ta faɗa a cikin act din nan, akwai man fetur, akwai haraji, akwai aron kuɗi. Shi kuma aron kuɗin akwai yanda za a aro shi. Ba shugaban da yake sai ya je ya aro kuɗi tun daga Buhari zuwa gwamnoni a jihohi, sai ya tafi majalisar ƙasa. Abinda wannan act ke magana kenan, sun baka ma izini ka aro kuɗin. Sai ka samu umarni ko kuma yardansu. To wannan suna cikin abubuwan da sai an koma yanda ake shirya kasafin kuɗi, sannan kuma a ɗauko wannan muhawarar ita kuma nata daban. Amma a halin da kasafin kuɗi yake ciki a yanzu, ƙasan an yarda ta ciwo bashi, kuma dole sai ta ciwo. Za kuma za ta ciwo bashi ne saboda dama an ciwo mata basu suka. Kamar yadda nace, $65 billion kasuwannin kuɗaɗe. Sannan mun sa yarjejeniyoyi a cikin hukumomin da ke ba da aron kuɗin nan. Misali zan baki babban bankin duniya, IMF. Waɗannan kamar yadda muke membobi a waɗancan bankunan, to mun sa yarjejeniyoyi sai mun aro kuɗi. Kuma mu ma za mu zuba. To irin waɗannan tarnaƙi na tattalin arziki, wannan kuma wani muhawara ne na jari hujja ko kuma gurguzanci. Ko kuma tsarin mulki na Islama kamar yadda yake Islamic banking. Amma har ƙasar Saudi Arabia da take gaba ɗayanta Islamic ce, ita ne ke cikin wannan manya-manyan basu suka.
Kuma tana cin bashi,
ita cin ruwa yawa. Ita ce ta kasafin kuɗi, ita ce ƙasa ɗaya da ta ɗauki lokuta mai tsawo take kasafin kuɗi mai rara, wato surplus budget, saboda irin kuɗaɗen da suka samu. Amma a yanzu ita ma ta koma deficit. Da ta koma wannan kasafin kuɗi mai jibi, ta shiga kasuwannin kuɗaɗen nan saboda wasu yarjejeniyoyi ne. Tattalin arzikin bai yiwuwa ne kamar a gwamnatance ne. Idan kake ciwo baji, ita gwamnati ita kanta zai take ba da basussukan ga talakawa ma, amma da kuɗin ruwa kaɗan. To amma ita bankin Islama wata alternative funding ne, wanda a yanda aka gina ta, an gina ta ne kawai mu zo mu yi akan riba da faɗuwa. To wannan tsari ya fi kyau a duk duniya, kuma yana da kyau gwamnatoci su koma su zuba kuɗaɗe a irin wannan ma bankunan na ɗaya kenan. In sun zuba kuɗaɗe, sannan masu arziki su zuba kuɗaɗe a waɗannan tsarin. Idan suka zuba, sannan gwamnatoci su koma su dogara da su, saboda kamar yadda Alisa ya faɗa, wallahi ƙasashen duniya da masu zuba jarin duniya sun fi samun sauƙi da riba mai ingantuwa. Amma matsalarmu a cikin tattalin arzikin ƙasarmu ba gwamnatin tarayya ne kaɗai ba. Jihohi da dama suna neman ciwo basu sukan nan. Bakin majalisoshin ƙasa jihohinsu da za su nemo bashin yarda a wurinsu, sai sun haɗa da majalisar tarayya kuma, saboda abin ya koma ƙarƙashin debt management office, wanda kuma akwai committee da ke kula da basu sukan nan, wanda suke tantance irin basu sukan da za mu karɓa.
To me yasa ake shiga cikin irin waɗannan tarnaƙin ne?
Ai ba ai
rashin jari, rashin kuɗi ne. Kamar yadda ya faɗa, gwamnati ba za ta yi ba, dole sai an ci bashi. Wannan shi ne gaskiyar magana.
Ba tarnaƙi ba ne muke shiga. A kullum ni magana ta tana nan guda cewar a kullum mukan dauki abu mu rungume shi ba tare da mun tsaya ba mun tantance shi da fa'idar shi bari in ƙara mai daki bayan magana da kuka taba yi shin ka ga su kuma lokacin da ran da aka ce ana son su ai ka ga debt management office din da ake magana su suka buge gaba suka dauki ta suka yi ta maza suka yi hibbata suka ce bari mu tuku na biliyan 100 suka ce suna so biliyan 100 suka ce suna so sai suka samu yadda haka misali to amma yanzu idan da suka ce a'a biliyan 500 muke so ko biliyan trillion guda muke so ai kashin ga duk kila za a same shi abinda kullum muke magana cewa kada mu tsaya a wuri daya mu zauna mu ce wannan hanye dole ita za mu ta bi kullum kada kuma mu tsaya muna tunanin cewa a'a shin yanzu ba demokradiya muke ce muna yi ba amma demokradin nan da yadda su waɗanda suke cewa alƙawarin ta kama da demokradiya da mu shin iri ɗaya muke yi shin yanzu tsakani da Allah mun san mun yi mulki kala-kala akwai mulki guda ɗaya akwai rana guda ɗaya wanda aka ce yau gwamna guda ya ɗauki biliyan 10 amma ba da demokradiya muke ba ba kullun cikin da ake satar ba na dole ne mu kalle ta mu ce dole mu yi ta haka idan gobe za mu yi ko tun da yanzu ya wuce kada mu tsaya muna ta kallon dole da duk shekara bi da zuwa sai mun je mun ciyo bashi mu tsaya mu kalli cewa shin menene matsalar mu menene za mu duk kasan nan mun sani cewa arzikin mai kullun abin da muke magana ya zama mu kamar wata annoba kullun sai ƙara talaucewa muke yi duk da shi shin menene za mu yi amfani da shi mu ga a yau idan ɗan Najeriya an buɗe masa hanya ta ya samu kuɗi ya samu arziki ya wani abu ne sai harajin da ake magana na 6% na shine a duniya ake biya a lokacin ne muke da kuɗin mutum yake da kuɗin aljihohi nasu na arzikin shi wanda a da abinda ba a fahimta ba da ake magana agarkansu a jihohin arewa shine ai mutanen talakawan arewa suna da arzikin kasuwancin nan arzikin gonan nan wanda za su biya harajin su sannan ma in sun je floating auduga ko floating gida ko floating mene sai sun biya wasu haraji kala-kala ana ta shi wannan shine arziki na kasa kuma shine abun nan
kin ga nan ba akwai abu gungu dole gwamnati ta ga ina ake lalata dukiya
eh ka ba da misali da filin jirgin sama jami'an tsaro iri kaza duk kuma biyan su ake
kin ga wannan idan aka lura da wannan za a samu ragin asara kudin da gwamnati take na biyu kamar yadda shi malam Sani ya faɗa muna da kuɗaɗe a cikin ƙasar nan wanda gwamnati ba ta ma sai da za su tsara su samu wannan kuɗin bisa ga ruwa ga kaɗan a samu kuɗi a aiwatar da ayyukan gwamnati ba watakila manyan ma'aikatan gwamnati sun fi son su je waje su aro kuɗi yanzu zan ba ki misali National Pension Commission wannan hukumar nan PENCOM wannan hukumar nan ta maganar biyan kuɗin pension ga ma'aikata suna da kuɗi yanzu ya kusan naira trillion 6-7 amma duk kuɗaɗen nan bisa ga doka duk kuɗaɗen nan an sayi hannun jari da su an ba an je an ajiye su a banki ana karɓar ruwa ko kuma an ba wasu kamfanoni bashi bisa ga tsarin nan na maganar da ake kira wai corporate bond ko kuma su ba gwamnati bashi da ake kira treasury bond ko treasury bill kin ga wannan abin na pension gwamnati muna da yawa a Najeriya da yawa mu ya kai miliyan 180 daga shekara 18 lokacin da yaro zai gama makarantar secondary ya kama aiki ko na noma ko leburanci ko wani ba har zuwa lokacin da zai retire shekara 60 muna da mutane sun fi miliyan 140 a cikin wannan tsakani kowaye cikin su yana samun kuɗi ba zai kasa naira 1000 a rana ba gwamnati ta fidda tsarin da kowane mutum zai iya tattalin naira 100 kowane rana a wata ka yi tattalin naira 3000 a shekara ka yi tattalin naira 2000 in kowa yana yin wannan ana ta haka kudaden nan gwamnati na juya su a gurin ƴaƴanta za ta zo ta ari wannan kuɗi bisa ga ruwa kaɗan a yi amfani da su ya faɗa ya albarkaci ƙasa amma ba za a yi haka ba ni na taɓa ba da shawarar wannan cewa duk manomanmu da masu yanzu kike je kasuwan Kano za ki samu yara masu jin ƙarfi a jikin suna dako kowane yaro yana samun 3,000-5,000 a kowane rana amma baya ajiyar naira 500 a kowane rana kin ga na uku shine gwamnati ya kamata ta yi abin da ake cewa PPP wato public private partnership ka nemi mai kuɗi ka ce mishi a cikin harkar ƙasar nan me yin kake so wani zai iya ce maka zan gina gada a guri kaza amma ka bar ni yin karɓi harajin wannan gada na shekara 40 bayan shekara 40 gadan nan ta zama ta gwamnati ka ga da kullum ya biya kuɗin sabulu an gina gada shi ko yana zaune a gurin duk wanda zai wuce ya gabi na 50 a hansin na shekara 40 so irin wannan fasali kamar da Allah sai yake
fara hada hannun kasuwanci
ina hada hannun kasuwanci da gwamnati da a samu kuɗin shiga na gwamnati kuma a samu ayyukan suna wanzuwa ba tare da gwamnati ce za ta cire kuɗi ta yusu ba in ba haka akai ba to mun za mu ci gaba da cin wannan bashin ba yadda muka iya kuma za a zo a rika sace kuɗin ha yanzu duk duniya ba kasar da ta kai Amerika arziki ita ce arziki da kasa mai arziki ta farko a duniya
amma kuma ma duk duniya ba wanda ta kai da bashi akwai bambancin bashin kasashen Amerika da ake magana da mu bashin mu kin gane ko system din economic system din suna tattalin arziki duka wannan ya shiga wannan da wuya shiga mutum guda yanzu a America wanda bai san yadda zai je abin nan bai da aikin albashi ko wani abu kuma mutanen su su bankunan su su ne hanyoyin da mutane da yawa suke zuwa su nemi kuɗi su hidimomi na yadda mu dubo na sha magana kan kuɗin pension din da ake tarawa ajiye su da ake yi a cikin ko a ba central bank a sai bond da su ko a gwamnati ba wani abu suke ba interest suke creator wato riba su ruwa ne suke tayi amma su ba su wakiltar wani kaddara
to ana iya ɗiban wa'annan kuɗaɗen
su abin da ya kawo wannan wa'annan kuɗin an ajiye su ne domin ɗan pension amma ɗan fansho yau za su aishi kuɗin ne ko gobe ko jibi a'a kowa zai zo cikin ɗan lokaci ne amma lokaci mai tsawo kuma lokacin kuɗin nan kuna sunan suna ƙaruwa shin kuɗin nan ne zai hana amfani da su a gina ƙaddara.
Madalla jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin baƙin namu Adamu Mu'azu Modibo Ijo Aliyu da Sani Aliyu Dutsunma da suka taya mu fira. Da Solomon Abu da Chobahiro Dodone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya.